نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة مدسادوا ونن مجلسي نقوم شابيو شكم مجالس تفسير القرآن دمكي أوت الرمضان أونا مسلاتي نا الفرقان أونا غري نامنا كانوا الله كرام أونا غري تري دكاريا دا البركة لكم صوران غرورا مسلمي yau 12 ga watan Ramadan hijira ta 1446 kuma 12 ga watan 3 shekara ta 2025 ta miladiya za mu tashi aya ta 50 a cikin suratul safat amma za mu karanta abin da ya sauka na tambayoyi wannan yace assalamu alaikum malam akwai waɗansu kalmomi da almajirai suke amfani da su wajen bara wanda nake ganin kamar sako ne da ya kamata a ja hankali akai kalmomin sune Allah annabi wahid wahidin wahid to yace shi suwaye yace suke cewa Allah annabi wahid sai dai ce annabi wahid ina abin da muka sani kenan annabi wahidin suke cewa kuma wani ai tauhidi ne amma Allah annabi wahid ni ban taba jin wannan ba in kai ka taba ji sai ka gyara musu amma ni bazan gyara ba tunda ban taba ji ba haka wahidun wahid shi ne wannan babu komai a cikin wannan sannan yace dan Allah ya mutum zai yi da ramuwar sallar juma'a idan bai samu raka'a ko daya ba amma dai ya riski liman kafin sallama idan ya riski liman bayan ya dago daga ruku'u na raka'a ta biyu bai samu hukuncin sallar juma'a ba sai ta koma sallar azhar a kansa saboda haka idan liman yayi sallama in ya tashi sai yayi sallar raka'a hudu ya koma asalin ita juma'a din wanda take ita ce raka'a hudu sai raka'a hudu kamar yanda zai yi sallar azhar idan bai samu wato liman a cikin kafin ruku'u ba in ya same shi bayan dagowa daga ruku'u to wannan abin da zai yi kenan sai ya raka'a hudu kamar yanda ake yin sallar azhar wallahu ta'ala a'lam to sai wannan kuma yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya da nisan kwana Allah ya ji kan hajjia amin yace akwai gidaje da ake siya daga wajen estate agents mutum zai biya 25 cikin 100 da farko sannan ya ƙara biyan 50 cikin 100 lokacin da aka fara ginawa sannan idan an gama ya cika 25 cikin 100 to kamar wanda mutum ya biya 75 cikin 100 kuma aka dau lokacin ana ginin su shin idan suka shekara ya zo zakka sai ya fitar musu da zakka ma'ana wannan 75 din da ya mallaka Allah ya saka da alkhairi to wannan ya danganta idan ya mallaki gidan domin wato mallaka ne domin shiga ko domin ya sa ɗan haya a kai to babu zakka akan gidan babu zakka akan raqaba din amma in ya mallaki gidan a matsayin cewa kasuwancin da yake kenan shi ya shiga cikin kasuwancin real estate ya saya ya sayar kuma in ya tashi sayarwa zai iya sayarwa ko da bai gama biyan ba a cikin yanda yake ya biya 75 cikin 100 bai riga an gama gidan ba in ya sami mai saya zai iya sayar masa shi wancan ya cika ya samu riba akan abin da ya biya to wannan gidajen sun zama in ya zama to wannan da wannan niyyar ya sayi gidan ya sayi shi ne da niyyar ya rinka yayi kasuwanci da shi bi ma'ana an gama ginin ya sayar ko kuma in ya sami mai saya ko ba a gama ginin ba ya sayar to wannan gidajen a lokacin nan sun zamanto urudut tijara sun zamanto kayan kasuwanci sun zamanto kayan kasuwanci merchandise don haka zai kimanta su kiman wannan 75 din cikin 100 sai ga kimar ta in yi tashi sayarwa a kasuwa ba kimar ba kimar kudin da ya sa ba in aka tashi aka yi ma wannan 70 kashi 75 cikin 100 na wannan gidan a kasuwa nawa zai tashi tayu ya tashi abin da ya saya 75 tayu sama da haka tayu kasa da haka to amma wannan kimar ita zai hada da sauran kudaden su ya fitar musu da zakka domin a lokacin nan ya zamanto dukiyarsa ta hada da wannan kadara wanda yake za ta kawo masa ƙari za ta kawo masa dadi za ta kawo masa alheri saboda haka ta zamanto a makamin wato kudi da yake juyawa ko kuma a makamin kaya da yake sayowa in ya samu mai saya ya sayar musu ya samu riba to irin wannan kuwa wannan shine yadda zakkarsa yake yi wato wanda ake ce ma attajirul mudir wanda yake jujjuyawa daga zarar ya samu mai sayan abu ya sayar sannan ya sake sanya kudin a cikin wata haja din ta kasuwanci to wannan shine zai yi saboda haka akwai wannan tafsil din amma in ya saya domin ya zauna a ciki ne ko kuma domin ya bayar da shi haya to wannan babu zakka a kansa to sannan wannan wannan ba sani ba tambaya ce the Stanbic IBTC money market fund is a type of mutual fund that has relatively low risk compared to other mutual funds are you thinking of it first wannan ai wannan ai kiran kasuwanci ne bai halatta ma mu ambace shi anan ba ba a kiran kasuwanci a kasuwa ba a kiran kasuwanci a masallaci ba a kiran kasuwanci a masallaci wannan talla ne ba tambaya bace wannan ba tambaya yayi ba talla ya turo sannan kuma wannan mai tambayar yace naje asibiti akan lalura ta ciwon mahaifa aka bani magani na wata daya a ciki akwai na family planning na fara shan sa ne ranar da na fara al'ada ne azumi biyu sannan na fara sha to da na sha sai na fara matsanancin ciwon kai da jiki da kasala da jin bacin rai da na fada ma likita sai ya ce na saurara da sha to na daina shan maganin yau kwana biyu amma jinin bai tsaya ba ina kwana shida ne ina al'ada amma yau ya kai kwana takwas bai tsaya ba shin ya zan yi dan Allah ya zan yi malam dan Allah zan bari ne sai ya kai kwana 15 na fara azumi da sallah ko kuma zan ci gaba da azumin da sallah da jinin idan kin iya tace da kwana 6 ne take al'ada ko yanzu kuma gashi har ya kai kwana 8 to wannan maganin da ta sha zai iya jirkita mata al'ada kuma al'ada tana canzawa idan al'ada ta canza muddata in ta canza ana tafiya zuwa ga sabon kwanakin na al'ada ne matsawar bata wuce aksarul haid ba mafi yawan kwanakin haila wato kwana 15 saboda haka za ta bar sallah za ta bar sallah da azumi ko da ya wuce kwana 6 da take yi har sai tukuna idan ya zamanto zai kai kwana 15 ko kuma ta samu tamyiz menene tamyiz idan ta iya bambancewa cewa wannan jinin ya koma fa ba irin jinin da aka saba yi na al'ada ba daga launinsa ya zamanto jajawur kamar jinin da yake fitowa daga ciwo to idan ta samu wannan tamyiz din za ta yi aiki da shi in ba ta samu tamyiz ba sai ta jira har sai lokacin da mafi tsawon kwanakin haila ya kai shine kwana 15 tunda ya tabbata cewa al'adarta ta canza da saboda sanadiyar wannan magani wanda ta sha dan haka ba za ta yi hukunci da al'adar ba ba kuma za ta yi hukunci da kan cewa jinin rashin lafiya ne ba har sai tukuna ta samu zato mafi rinjaye wanda zato mafi rinjaye din shine ɗayan abubuwa dinnan guda biyu imma lokacin ya kai aksarul haid shine in ya kai kwana 15 to sai ta bar sai ta yi wanka ta fara sallah ta ci gaba da azumi duk da jinin yana zuba ɗaya na biyu kuma idan ta samu tamyiz idan ta iya tantancewa ya bayyana gare ta cewa wannan jini ba jinin al'ada ba ne bisa hadisin Fatima binta Abi Ubays da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inna damal haid aswad yu'raf fa idha kana dhalika fada'i salah jinin haila baki ne an san shi idan wannan ne ki bar sallah to kage ya hawwala ta ya mayar da ita zuwa ga tamyiz tantancewa to dayan alamomin nan guda biyu da su za ta yi aiki da shi Allahu ta'ala a'lam amin arama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال قائل
فأقبل بعضهم فأقبل بعضهم تهمسكم وقوم بعضهم
نعم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين وانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين
نعم الله جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون سيساشن سو يفسكن سيساشي suna tambayar juna wato su ƴan aljanna da Allah ya bayyana ni'imar da suke ciki sai kuma Allah yake mana hikayar irin halin su yayin da suke tattaunawa tsakanin su da juna suna tambayar juna kan halin da suka kasance a rayuwar duniya qala qa'ilun minhum sai wani mai magana daga cikin su yace inni kana li qarin ni hakika wani aboki ya kasance a gare ni wato aboki abokin zama da abokin hurda wanda yake inkarin tashin alkiyama ya kasance a gare ni ɗaya daga cikin ɗan aljanna yake gaya ma abokansa abokan zamansa da suke zaune suna cikin ni'ima suna bada labarin abin da ya riga ya wuce domin wannan shine ainihin cikar ni'ima yayin da ka zo kana bada labarin wato kana bada labarin abin da ya riga ya wuce in har ka rayu ka bada labari to wannan hakika ka samu ni'ima wani ba zai samu wannan damar bada labarin ba to suna ba ma yana ba su labari yace ni wani aboki ya kasance a gare ni yaqulu a innaka laminal musaddiqin yana cewa wato ta hanyar ba'a da yi min izgili a innaka laminal musaddiqin yanzu kai kana daga cikin masu gaskatawa da cewa za a yi tashin alkiyama gashi to an yi tashin alkiyama a lokacin yake tuno da wannan mutumin da yake gaya masa a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinun wato idan muka mutu yana ya ci gaba da cewa kuma idan muka mutu muka kasance turbaya da kasusuwa a inna lamadinun yanzu mu za a yi mana sakamako za a yi mana sakayya za a yi mana hisabi za a bincike mu kai kana daga cikin masu gaskatawa da wannan qala hal antum muttali'un sai shi wannan mumini dan aljanna yace hal antum muttali'un sai yace ma abokansa shin ba za ku hanga ba ba za ku hanga ku duba ba wato ku duba tare da ni domin in nuna muku shi gashi nan a cikin wuta fattala'a sai ya miƙa wuya wato sai ya miƙa ganinsa fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya ganshi a cikin tsakiyar wutar aljahim tsakiyar wutar jahannama qal sai yace shi wannan mumini tallahi na rantse da Allah in kitta laturdin haƙiƙa ka kusa ka halakar da ni wato ka kusa ka halakar da ni kan nabika da abin da kake gaya mun kake kokarin janyo hankalina ya zuwa gare shi walaula ni'matu rabbi da ba dan ni'imar ubangijina ba lakuntu minal muhbarin wallahi da na kasance cikin waɗanda ake halartowa cikin azabar wuta wato tare da kai wanda kake mun to kaga tunda yana masa khitabi da yana masa zance ne wato Allah madaukakin sarki ya isar da magana yana cikin wuta shi ko yana cikin aljanna amma gashi har ya hange shi har yana zance da shi yana jin maganarsa domin gashi yana cewa in kitta la turdi wallahi ka kusan ka halakar da ni bai ce innahu kana kada la yurdin ba ya kusa ya halakar da ni yana gaya ma yan aljanna wato yana zance da shi kaga wannan shahid ne akan cewa akwai lokacin da yan aljanna za su zance da yan wuta za su zance da yan wuta suna ganin su a cikin wutan domin a cikin wannan akwai isa matuƙa wajen gode ma ni'imar Allah gare su su yan aljanna sannan akwai kuma ƙarin da na sani da kaito da kukan halaka ga su yan wuta su gaggashi waɗanda suke tare da su a duniya waɗanda suke musu izgili suke musu ba'a suke ganin su wawaye suke ganin su dolaye suke ganin su marasa amfani da hankali suke ganin su marasa sanin science gashi yau su ne yan aljanna su kuma suna cikin wuta anan malamai suka ce wannan ka'ida ce muhimmiya wajen wato a guji miyagun abokai da miyagun abokan zama don sau da yawa su suke kai mutum zuwa ga halaka nawa ne wanda halaka ta zo masa tun a nan duniya sanadiyar miyagun abokai da miyagun abokan zama da abokan hurɗa wato kamar ana wato mutum ya duba wanda zai zamanto badadinsa domin mutum yana kasancewa akan wato irin hanyar da abokinsa yake a kai yana zamantowa akan hanyar da abokinsa yake a kai inna alheri sai ga ya zama na alheri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da aljalisu salih da kuma aljalisu su mai abokin zama nagari da kuma mummunan abokin zama yace abokin zama nagari kamar mai rike da wato mai sayar da turare ne idan bai dan samu kashi turaren ba to ka samu kanshin zama tare da shi tunda kullun yana cikin kanshi ana zuwa a saya shi ko aljalisu su mummunan abokin zama kamar wanda yake zugazugi ne idan ka je ka zauna a wajen mai zugazugi idan wato a tartsatsun wutan bai kona maka riga ba to hayakin bakin hayakin da yake fitowa ya sanya farar tufarka ta yi budu-budu ta yi baki kirin saboda haka kana tasirantuwa da wanda kake zama tare da shi in na alheri ne ka tasirantu da alherin da ke tare da shi in na sharri ne wal'iyadu billah ka tasirantu da sharrin da yake tare da shi nawa ne waɗanda ake sanya su a hanyar amfani da miyagun ƙwayoyi saboda abokai sun zauna tare da su ko a makaranta ko a unguwa kuma shi yasa cikin addu'ar da iyaye ya wajaba su yawaita ma 'ya'yayensu musamman a zamani irin wannan shine wato Allah ya nisantar da ƴaƴansu daga miyagun abokai ya nisantar da su daga masu mummunan tasiri kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a da ake yi wato a bayan sallah kafin sallama wanda yazo da hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wanda Ibn Kathir ya ambace ta a wajen addu'ar da iyaye ya wajaba su rinkai ma ƴaƴansu yayin da suka kai shekaru yayin da iyaye suka kai ƴan suka kai wato shekarun su na ƙarfi shekara 40 hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin har sai da ya kai cikar shekaru cikar karfinsa ya kai shekara 40 sai ce Allah ka sanya ni wato ka zaburar da ni domin in gode ma ni'imominka gare ni da kuma ga iyayena da kuma ne ayyuka na gari sannan ka kyautata zurriyata ka sanya su zamanto salihai ka kyautata min a cikin zurriyata na tuba zuwa gare ka kuma ina cikin musulmi Ibn Mas'ud ya ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya musu su rinka yi wato kafin a cikin addu'a su da suke bayan sallah Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam har zuwa karshe wanda a ciki akwai wa barik lana fi azwajina fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina kai mana albarka a jinmu da ganinmu da zukatanmu da matanmu da ƴaƴanmu to a ciki akwai wajannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan ka nisantar da mu daga alfasha bayyananna da kuma wadda take tabuya to yana daga cikin abin da mutum zai nemi wato Allah ya nisantar da shi da kuma nasa daga wato alfasha wadda ta hada wato musahaba abokantakar miyagun abokai kaga dai wannan mugun aboki ne amma wanda ya abokantaka Allah ya tsirar da shi yace walaula ni'matu rabbi da ba dan ni'mar ubangiji na ba ya mayar da abin ya zuwa ga ni'mar Allah kuma haka ake son mumini yayi ba da karfinka bane ba da iyawarka bane ka tsira ba dabararka bace ba karfin ranka bace ba gogayyarka bace ta sa ka kubuta daga sharrin masharranta ni'mar Allah ce to kaga dan aljanna abin da yake fada kenan da ba dan ni'mar ubangiji na ba da ni ma na zamanto cikin waɗanda ake halartowa cikin azaba to ni'imar Allah ita ce za ta tsirar da kai daga miyagun abokai da tasirin su a gare ka ba kowa ne zai iya zama a cikin miyagu ya zamanto ya tsaya tsayin daka akan daidai ba ba su yi masa tasiri ba ba kowa ne zai iya wannan ba ko ma da yayi din ba su yi masa tasiri 100% ba sai sun dan yi masa wani tasiri kamar yanda ya zo a hadisin aljalisussu in bai kona maka kaya ba to kurar bakan kurar karfe za ta same ka ta lullube ka za ka samu wani tasiri nasa ya ma ishe ka zai rage maka zai sanya ka wato ka kasa inkarin munkari saboda mummunan aboki yana bada labarin sharrin da yake yi yana yin abubuwan da yake yi na sabo yana shakar abin da yake shaka yana allurar da yake kana ganinsa kai ba kai ba amma kuma baka damu ka hana shi ba saboda kana ganin aboki ne ba za ka saba masa ba za ka bata masa ba wannan abin da kai saban Allah ne saboda haka ko da baka yi ba za ka samu mummunan tasiri na kan cewa ka ga munkari baka yi masa inkari ba kuma Allah ranar alkiyama kamar yanda ya zo a cikin ɗaya daga cikin ingantattun hadisai cewa wanda ya ga kansa a mahallin saban Allah bai yi inkari ba Allah zai tambaye shi me yasa kana zaune a wajen kaga ana saba min baka yi inkari ba sai ya ce Allah kunya na ji Allah zai ce masa ni yafi cancanta ka ji kunya to kaga wannan shi kansa illar zama da miyagun abokai ne saboda haka kubuta da aminci shine ka kaurace musu ka zauna kai kadai yafi maka bisa ka zauna tare da irin waɗannan miyagun abokai din kuma yawanci samari suna su ya kamata su kula da wannan ku zauna ku kadai yafi bisa ka ce za ka samu miyagun abokai balantana akwai abubuwa da yawa da zaka samu na da zai shagaltar da kai wanda yake ta fuskar halal musamman littafi littafi babban aboki ne ka zauna kana karatu shi kansa zai iya shagaltar da kai daga miyagun abokai da zaka zauna kai hira da su nawa ne za ka ga sun zauna sun zamanto littafi shine abokin su da hira suke yi su samu ƙarin basira da rinjayen ilimi da rinjayen karatu da ci gaba a rayuwarsu saboda wannan babu abinda zai ba mutum ci gaba a rayuwarsa irin ƙarin ilimi to saboda haka shi kansa wannan ya isa wato ya kubutar da kai daga mummunan kamfani daga mummunan abokan zama kaga dai ga yadda akibar za ta kasance ga yadda akibar za ta kasance ana tare amma hisabi ya bambanta an yi hisabi wannan ya tafi cikin halaka wannan ya tafi cikin tsira shi wannan wanda ya tafi cikin tsira yana gode ma Allah yayin da yake ganin sa a cikin halakar yace wallahi da ba dan ni'imar ubangiji na ba da ni ma ina cikin waɗanda suke ana halartowa cikin azaba dan haka mu kula da bayan addu'a kuma iyaye da na gaba yayye da manya su kula da ƴan baya su sa ido akan waɗanda suke cige da fice tare da su akan waɗanda suke mu'amala tare da su sau da yawa maza da mata ta hanyar miyagun abokai ne aka raba su da hanyar daidai suka shiga cikin halakar da suka ɓata rayuwarsu gabaki ɗaya suka zamanto rayuwarsu bata amfane su ba yanzu wanda duk ya zamanto wato mai shaye-shaye ba zai iya tsinana ma kansa komai ba la karatu wala aiki wala kasuwanci wala aure wala haihuwa wala samun ƴaƴa wala tarbiya ya riga ya zamanto zuwan sa duniyan ma bai masa amfanin komai ba gara ma da a ce jaki aka yi shi wanda za a ce ya zama turɓaya ya ta ɗaukan kaya a nan duniya ya fi masa tunda ranar kiyama ba zai shiga cikin wuta ba ya zama jaki a haka shi ya fi masa bisa a ce an halicce shi ya zamanto mutum amma ya rayu ya mutu yana ɗan ƙwaya to kuma duk yawanci wannan saboda wannan tasirin ne tasirin abokai shine hanyar da ike kawo don haka lallai a kula da waɗanda ake hulɗa da su kai kanka ku samari kai kanka mutum ka zamanto mai awo kamar yanda ya zo a cikin athar almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana kan addinin badadinsa ne don haka ɗayanku ya duba waye zai abokantaka wannan abu ne wanda yake kai ne za ka yi ka zamanto mai basira mai kiwon mutane ka zamanto mai diqqa mai tunani ba ka zamanto wanda kawai za a ja maka akala a ja ka inda ake so ba to bayan wannan abin da ya faru na 'yan aljanna a cikin hirarsu da suke yi da tambayar juna da suke akan halinsu na duniya to sai kuma suka dawo suke duba ni'ima su yi magana akan ni'imar da suke ciki afama nahnu bimayyitin sai suka ce 'yan aljanna sai suka ce afama nahnu bimayyitin yanzu mu ba masu mutuwa bane wato mu yanzu masu dawwama ne babu sauran mutuwa jin cewar haka ne wai yanzu mu ba masu mutuwa bane wato suna faɗan ainul yaqin suna cikin wannan wai su tura wannan wato kamar yaro ne ban sani ba yanzu da yadda da sallah take mu lokacin muna yara in aka tashe mu da asuba wai yanzu yau ne sallah wato kamar ba za ka yadda ba abinda aka dade ana ta burin za ta zo wai yanzu yau ne sallah wato daɗin ya isa kai maganar ka gane cewa yau ne sallah wato shi kansa daɗi ne to wannan wai 'yan aljanna sai yanzu ba za mu mutu ba wato su yi wannan tunanin cewa yanzu wato mu madawwama ne suranta dawwama da rashin mutuwa shi kansa a yi magana a kan wannan wani abin daɗi ne saboda ka san duk laifin daɗin duniya zai ƙare laifin daɗin duniya kenan ka samu mulki an kai ka gidan gwamnati kana hango May 29 ɗin nan musamman in ƙarshen second term ne ga gwamna ko shugaban ƙasa ko mataimaki za ka tashi ka tattara naka ka fitar da gidan gwamnatin nan sai ido ya raina fata to ita aljanna babu wannan wato ai tunanin wannan afama nahnu bimayitin yanzu mu ba masu mutuwa bane yace afa Allah ta'ala yace afama nahnu bimayitin illa mautatana alula sai dai kawai wannan mutuwar ta mu ta farko ita ce kadai wato bayan wannan mutuwar ba za mu sake wata mutuwa ba saboda ita wannan mutuwar ba za a manta da ita ba a tuna kan cewa an yi wannan mutuwar ita kanta kuma ba za a sake yin wata ba ita kanta babban ni'ima ce saboda dacin mutuwa malam cewa yanzu bayan wannan mutuwar babu sauran wata mutuwa wama nahnu bimu'azzabin kuma mu ba waɗanda za a yi musu azaba bane inna hadha lahuwal fawzul azim lalle wannan wallahi shine rabo babba wanda babu rabo babba in ba shi ba shine ma'anar lahuwa din da aka ce wato wannan shine kadai babban rabo ba wani ba Allah ta'ala yace za su ce wama nahnu bimu'azzabin mu ba waɗanda ake azabtar da su bane domin wannan shine bambancin su da ƴan wuta tunda ƴan wuta ma ai afama nahnu bimayyitin ne su ba za su mutu ba ko su ba za su mutu ba to amma dadin cewar ba za mu wato ba za a yi mana azaba ba kamar yanda za a yi ma ƴan wuta to wannan ita ce babban ni'ima cewa bayan ba za mu mutu ba ko ba za a yi mana azaba ba an tambayi wani mutum mai hikima aka ce menene yafi mutuwa sharri wani abu ne yafi mutuwa sharri yace halin da zaka shiga ka rinka burin mutuwa to ne yafi mutuwa sharri halin da zaka shiga ka rinka cewa mutuwa zo to wannan shine halin ƴan wuta shine yafi mutuwa sharri yafi mutuwa sharri domin Allah ta'ala yace wana dau ya maliku liqdi alaina rabbu za su kirawo mai gadin wuta maliku ce ya maliku ubangijinka ya kashe mu ya kawo karshen mu kare to amma Allah ya hukunta la yamutu fiha wala yahya ba zai mutu a cikin wuta ba ba kuma zai rayu ba to wannan shine bambancin ƴan aljanna za su ce wama nahnu bimu'azzabin yanzu mu ba za a yi mana azaba ba to sai su ce inna hadha lahuwal fawzul azim lalle wannan shine kadai rabo mai girman gaske wato babu wani rabo mai girma in ba wannan ba duk abin da zaka suranta babu kamar sa shiga aljanna a dawwama babu azaba babu rabo in ba shi babu wani rabo in ba shi daga ayyukan mutum to shikenan fa ko aljanna ko wuta duk abin da kai a nan duniya ba komai bane karshen ta menene makomarka zata kasance aljanna ne ko wuta saboda haka in ba aljanna ka samu ba duk abin da ka samu a nan duniyar ba rabon komai bane ainihin babban rabo shine shiga aljanna kaga sau da yawa a cikin alqur'ani yana du'a da zalikal fawzul azim yazo wa zalika huwal fawzul azim da kuma wa zalika huwal fawzul azim da inna hadha lahuwal fawzul azim to inda yazo kaga an ƙara huwa din nan to uslubin qasr ne dan a ƙarfafa cewar babu wani rabo in ba wannan ba kaga a can zalika huwal fawzul azim na farko wal mu'min wa'ada Allahu al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allahi akbar zalika huwal fawzul azim saboda wannan hali cewa bayan aljanna kuma suka sami yardar Allah wanda tafi komai girma Allah yace wannan ba wanin sa ba shine rabo mai girma sai kuma can inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna a karshe Allah yace wa zalika huwal fawzul azim wannan sakamako shine ainihin rabo mai girma ba wanin sa ba Allah ka bamu amin a wata tafsirin waɗansu daga cikin malamai suka ce inna hadha lahuwal fawzul azim wannan maganar Allah ce Allah ne yake faɗa yace to wannan shine ainihin rabo mai girma wanda babu wani rabo mai girma in ba shi ba to sai ya zama to taqrir ne daga Allah Allah yake faɗa mana tun a nan duniya bayan ya suranta mana wannan sura na ƴan aljanna ga irin ni'imar su da suke ciki kaga irin wannan hira da ƴan aljanna suke ai shine cikan ni'ima dan ko ka ji dadi in baka shi kansa ka zo kana bada labarin ni'imar da kake ciki shi kansa wani dadi ne ka zo kana bada labarin ni'imar da kake ciki ai kuna ganin waɗanda ka taba zama da sabon alhaji sabon alhaji wanda ya je musamman ya fito daga ƙasa irin tamu wanda Nepa take abin da take yi ya je ya ga irin ni'ima da take ciki ya ga wato ƙarshen shinkafa kaza ya ga ƙarshenta ya ji sani ya sha wannan madarar mai sanyi laban idan ya zo ya so ma baka labari komai abin labari ne saboda wannan ni'imar da ya ji da ya ji dadinta in bai zo ya bada labari ba kaman bai ji ba to haka yake a cikin asalin ɗabi'ar ɗan adam Allah ya san ɗan adam a haka yake to shine Allah da yake mana hikayar ƴan aljanna ya gaya mana wannan janibin ƴan aljanna cikan dadinsu da cikan ni'imar shine su zo su zauna suna zance akan ni'imar da suke ciki yanzu ba za mu mutu ba za mu mutu ba har abada ko ba za a yi mana azaba ba to hakika wannan rabo ne mai girma to sai Allah ya ce limithli hadha falyamal al'amil ga kwatankwacin wannan sakamako na rabo mai girma masu aiki su yi aiki wato domin samun wannan aili nai limithli hadha domin samun kwatankwacin wannan falyamal al'amil masu aiki su yi aiki kun ga muhimmancin aiki muhimmancin aiki ba ka zauna kai ta guri ba kai ta gurace cewa aimu in Allah yarda Allah gafurur rahimu ba ka aikata komai amma kana tsammanin kasha ina Allah cewa falyamalil amilu a wani wajen kuma yace wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun a cikin wannan samun wannan masu rige-rige su yi rige-rige wato su riga sauran samu wato a wannan ne ake so mutum ya yi gaba-gaba to wannan zaburarwa ne akan aiki da kan cewa wannan abin ya zamanto shi ne manufar mutum masu aiki masu kiyaye farillan Allah masu kiyaye iyakokin Allah masu aiki domin gudun saban Allah masu aiki domin wahalar da jikinsu akan saban Allah akan bautar Allah masu aiki domin wato batar da kudadensu akan neman yardar Allah to domin neman wannan su yi aiki domin in suka yi za su samu sakamako kamar yadda wayannan suka samu sakamako to sannan Allah jalla wa ala yace azalika khairun nuzulan am shajaratuz zaqum to yanzu shi wannan azalika wancan abinda Allah ya ambata wato wannan illa ibadallahi almukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum duk fa wannan da aka faɗa bayanin arrizqul ma'lum din ne arziki sananne to yanzu wancan arziki sananne da Allah ya ambata wanda aka tanade shi abin sauka ga ƴan aljanna shine yafi kyau yafi alheri wajen abin sauka ko ka shajaratuz zaqum ko ka bishiyar zaqum ku lura fa duk abin da aka faɗa na ƴan aljanna na saukar baki ne tunda farkon shiga aljanna ne duk ake wannan a farkon shiga aljanna ne wannan ba a je wajen ni wannan so mun tabbi ne introduction ne wannan introduction ne shi yasa a yi nan Allah ya ce azalika khairun nuzulan wancan abin da aka faɗa shi ne ya fi alkhairi wajen abin da ake gabatar ma baƙo idan ya iso an nuzul shi ne abincin da ake tanadar wa baƙo idan ya zo idan baƙo ya zo yana da haƙƙin kwana uku kai masa liyafa kai masa daga nan ne aka samu liyafa Hausawa da suke maganar liyafa ai daga abincin da ake ma baƙo ne na kwana uku in ya zo in baƙo ya zo kwana uku za ka yi masa abincin karramawa abincin darashtawa kamar yadda annabi Ibrahim da baƙinsa suka zo ya yanka musu tinkiya ya kaddamar musu to haka nan ma larabawa suka ɗauko wannan al'adar in baƙo ya zo sai an yanka masa akuya ko rago ba yadda za a ce za a yanka masa kaji ko ƴan shila akuya ko rago za a yanka masa kuma haka za a kaddamar masa ba ma za a kyale shi ya rinka ci ba sai a rinka gutsuro naman ana sawa a gaban sa sai ya ci ya rage sannan za a ba mu mutanen gida su ci eh ba ran mai ce yanzu ko zai yi su dai larabawa har yanzu suna yi gaskiya mu mun je mun zauna da su larabawan Saudiya har yanzu suna yi har yanzu suna yi idan ba ko ya zo musu haka za a je ai daro guda na a tanderu eh wannan naman tanderu mande din wannan haka za a kawo shi a cikin katan da ba daro ba da katan faranti kabaki eh sai turanci ne ai haka za a kawo kuma wai sai sun gama ne sannan za a kai mai gidan kuma haƙƙin sa ya kwana uku a ne masa wannan wannan shine annuzu abinda ake kaddamar ma bako to wannan shine yafi koko bishiyar zaqqum bishiyar zaqqum wannan bishiyar zaqqum a tazo a cikin ambatanta yazo a cikin alqur'ani a cikin suratul isra aka kira ta ash-shajaratul mal'una bishiya wanda aka tsine mata a cikin alqur'ani wash-shajaratul mal'unata bil-qur'an fil-qur'an bishiyar da aka tsine mata a cikin alqur'ani ita shajaratul zaqqum waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan abu ne wanda yake alqur'ani ne yazo da shi ya ambace shi kuma ya sifanta ta waɗansu kuma suka ce a'a akwai wata bishiya a Yemen wanda ake ce mata bishiyar zaqqum wanda ƴaƴan itatuwan ta kamar kawukan macizai ne kamar kawukan macizai ne to amma wani yana buƙatar tabbaci a cikin naqal din a cikin tabbatarwa kaulin da yake cewa wannan bishiya ce da ambatanta yazo a cikin alqur'ani yafi karfi tunda Allah ya bayyana ta ya bayyana inda take Allah ta'ala yace inna ja'alnaha fitnatan lilzalimin mun sanya wannan bishiya ta zamanto fitina ga azzalimai sune mushrikai ta zamanto fitina gare su wato ta zamanto ita ce sanadi ita ce nau'in azabar da za a yi musu a cikin wutar jahannam a lahira kenan a nan duniya kuma Allah ya sanya ta zamanto fitina a gare su jarabawa dan in sun jita ya zamanto waɗanda suke ba su da rabo su dada kafirci akan kafircin su kamar yanda Allah madaukakin sarki ya sanya ambatan goma masu gadin wuta 19 ya zamanto fitina Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladina kafaru Allah ya ce ba mu sanya ƴan masu gadin wuta ba face mala'iku ko mu sanya adadin su 19 nan ba face fitina ga kafirai domin su ne da suka ji wannan ayar suka ce ya ku quraish ba za mu samu wato zarata kowane mutum daya ya kowane mutum daya yayi maganin guda 10 ba ba za a samu mutum 190 a cikin ku ba kowane mutum daya ya rike muku guda 10 sannan mu ga wanda zai hana ku fitowa daga cikin wutar to ita ce fitinar suka yi izgili da wannan magana maganar Allah ce amma suka yi izgili da ita to Allah ya sanya wannan ne dan a samu waɗanda yake za su yi irin wannan domin kuma masu yaqini su sallama ma hukuncin Allah to haka shajaratul zaqqum ita ma take Allah ya sanya ta zamanto fitina sanadiyar halakar waɗansu ta zamanto fitina da waɗanda suke ba su da rabo maimakon su ji tsoron Allah su sai su mayar da abin isgili kamar yadda suka mayar suka ce kun ji abinda ma ake gaya muku wai bishiya ta fito a cikin wuta wutar da take kona bishiya ta mayar da ita toka wai amma a cikin wuta ko bishiya ta fito wato suka ce taya za wato kamar wannan ai tatsuniya ce taya za a gaya muku haka to ita ce fitina da Allah ya sanya ta zamanto fitina a gare su domin Allah yana da ikon yin wannan yanzu gashi nan yo baka gani sai ga mutane suna yadda da abubuwan da ake yi a science fiction wanda ake ganin ba abu ne wanda yake mai yiwuwa ba domin wannan a hankali yana daga cikin mumkinat hankali zai iya suranta a samu bishiya ta fito a cikin ruwa a cikin wuta idan bishiyar ta zamanto cewar abinda daga substance ɗin da aka yi bishiyar da aka halicci bishiyar daga gare shi ba mai konuwa bane fa non combustible ba ba zai konu ba kuma Allah yana da ikon yayi wannan ko ba shi da iko tunda ba gashi ba ku kanku mutane kuna yin non combustible material kuna yin abu wanda yake ba zai konu a cikin wuta ba to idan Allah yayi wannan bishiyar haka take fa to amma da yake albin ya zama to fitina wanda ba su da rago ba za su yi tunani ba su ga kudura Allah akan komai kuma su yi muqarana da abinda ma Allah madaukakin sarki ya bude na ilimi ga bani Adam wanda zai sanya su su ce to idan mutane ma sun yi wannan to ina kuma ga Rabbul Izzati wal Jalal mai iko akan komai Allah ta'ala ya ci gaba da bayyana ta yace innaha shajaratun tahruju fi asli al jahim ita bishiya ce wato ita wata bishiya ce an yi tankiri dan a nuna wata bishiya ce ta musamman ba kamar kowace bishiya ba tahruju fi asli al jahim da take fitowa daga wato tushen wutar jahannama qal'uha furanta to wato hudarta inda take hudowa ƴaƴan itatuwan suke fitowa huda ka annahu ru'usu shayatin kamar kawukan shaydanu ne wato saboda isa matuka wajen muni da kuma tsananin ki saboda abin da ya tabbata a cikin rayukan ƴan adam kan cewa shaydan shine mafi munin abubuwa ko ba haka ba za a ce na ga wani mutum sai ka ce shaydan in kuma mai kyau ne sai a ce sai ka ce mala'ika kamar yanda Allah ya faɗa na mutanen matan annabi matan kissar annabi Yusuf ما هذا بشرا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم فلما راينه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم sukace wannan malaika ne malaikan ma mai daraja saboda kyau saboda dan adam an gina a cikin dabi'ar sa abu mai kyau yana kiransa yana ganin sa malaika mummuna kuma shaydan ne kaga ba wanda ya taba ganin shaydan ba wanda ya taba ganin bishiyar zaqum saboda haka aka kamanta abinda ba a gani ba da abinda ba a gani ba saboda ma'anar da ake so a sa a cikin rai shine isa matuƙa wajen muninta yayin da aka ce qal'uha ka annahu ru'usu shayatin kamar yanda wannan menene imru'ul qais da yake fada da yaje yayi kwartanci ya gama da matar wani mutum wal iyadu billah to dan jahiliya ne wato mijin ya wayi gari yana cewa sai ya kashe ni menene yace ayaqtuluni wal mashrifi ya mudaji'i wa masnunatun zurqun ka an yabi agwali wai yace zai kashe ni zai kashe ni alhali takobi na na masharif wanda na zo shi daga Yaman yana tare da ni a kwance da ni yake da takobi na da kuma wato kibbau waɗanda suke bakake ka an yabi agwali kamar haƙoran fatalwa ba ya taba ganin haƙoran fatalwa amma nema yake nuna kan cewa abu ne wanda yake mummuna saboda ka uslubi ne na larabci kuma alqur'ani ba larabi ne shine Allah ya kawo wannan amma tare da cewar abinda Allah ya faɗa hakika ne ba wai da aka yi tashbihi cewa a'a kawo shaydanu din ita wannan bishiyar kanta ba kamar kan shaydanu bane duk ran da mutum ya ga shaydan kuma ya ga wannan bishiyar wal iyad billah kar Allah ya nuna mana wannan bishiya duk ran da idan ya ganta kuma ya taba ganin kan shaydan zai ga abinda Allah yake faɗa gaskiya ne hudar wannan bishiya kamar kawo kan shaydanu din ne Allah ya ce fa innahum la'akiluna minha to su masu ci ne daga wannan bishiya famali'una minhal butun kuma za su cika cikkunansu da ita wato sai an tilasta su sun ci duk da yake saboda muninta ba za su iya ci ba amma haka za a sanya su su ci har su cika cikinsu thumma inna lahum 'alayha la shawban min hamim sannan kuma suna da wani cudanye wani ruwa da aka cudanya wani wato abinda aka cudanya wanda za a rinka cuda abincin da shi kun san ana cin abinci ana shan ruwa shine cude to suna da wani gauraye da ake gauraya abincin zaqum din da shi shine min hamim inna lahum 'alayha la shawban min hamim suna da abin gaurayawa daga tafasasshen ruwan wutar jahannama shine alhamim wadansu sun fassara alhamim da cewa tafasasshen ruwan ma irin ruwan jambo na ciwon waɗanda azai ake ma ƴan jahannama azaba ruwan yana faraya wannan ruwan kurjin kuma gashi tafasasshe sannan shi za a sa su sha akan wannan abincin zakkum din da suka ci thumma inna marji'ahum la ila al-jahim sannan inda za a mayar da su ya zuwa ga wutar jahim ne wato ma'ana za a dauke su su je cin abinci amma in aka dauke su suka tafi cin abincin bishiyar zakkum ne sannan a kai su sha ruwan da za su je su sha al-hamim ne tafasasshen ruwan ciwo ruwan zafi na ciwo to sannan in sun gama sannan kuma sai a mayar da su gida kamar yadda ake mayar da dabbobi gida menene gidan shine ilal jahim thumma inna marji'ahum ilal jahim la ilal jahim ya zuwa ga wutar jahim wal iyad billah to duk wannan sifanta wannan azaba ta su sai Allah ya bayyana ya menene yasa ake musu wannan innahum alfau aba'ahum dalli su fa saboda sun riski iyayensu batattu fahum ala atharihim yuhra'un dan haka su suna gaggawa akan bibiyar gurabunsu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun wa inna ala atharihim muhtadun wato sun sami iyayensu akan bata kuma su suna gaggawa wajen bin iyayensu za mu bar abin da iyayenmu suke a kai ne saboda maganar wani wanda yake kaza da kaza to shine Allah yake fadan illar da yasa ake musu irin wannan mummunan azaba wala qad balla qablahum aktharul awwali gashi kuma mafiya yawan mutanen farko sun riga sun bace a gabanin su sun riga sun bace da hanya saboda haka ba hujja bane kan a ce za a bi iyaye da kakanni akan bata wala qad arsalna fihim mundiri kuma wallahi tabbas mun aiko da masu gargadi gare su saboda haka babu hujja mutum ya bi iyayensa akan bata bayan masu gargadi sun zo daga Allah da kamar a ce an bar mutane a cikin duhu bayani bai zo musu ba to za su samu hujja a wajen Allah shi yasa ba wanda yake son uzuri ai masa hanzari irin Allah shi yasa ya aiko manzanni dan kar ku ce Allah laula arsalta ilaina rasulan فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى الله يا بك أيكو من منزوبا مبآيو ينكا تنكا فم ولاكنتا مكنيتا تو الله سيتي ولقد أرسلنا فيهم منذرين حقيقة من أيكو مسودة ما سجر جلي فانظر كيف كان عاقبة المنذرين كدوبا كجلي يا أرشان وأن دعك مسجر جلي يكسنشي إلا عباد الله المخلصين سيدي باين الله سركك كو وأن الله يسركك سبو ده إيمان دسكي su kam ba wannan ne karshen su ba to da wannan matsayi Allah madaukakin sarki ya gama ya kawo karshen wa'azi da yayi a farkon wannan sura na tabbatar da tashin alkiyama da suran ta mana yanda tsayawa take a filin tashin alkiyama da farkon shiga ƴan aljanna da farkon shiga ƴan wuta kowanne ya zuwa ga makomarsa Allah ka sanya aljanna ta zama makomarmu Allah ka tsirar da mu daga azabarka da fushinka nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allah muna roƙonka yan uwanmu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya akwai kanin mahaifinmu ba shi da lafiya muna roƙonka Allah ka ba shi lafiya akwai kanwar sama ita ma tana fama da rashin lafiya Allah muna roƙonka ka ba ta lafiya akwai masu neman addu'a saboda shiga cikin tsanani da suke ciki saboda halin tsanani da kunci da suke ciki muna roƙonka Allah ka yaye musu Allah ka sanya musu mafita daga gare ka Allah ka yaye musu halin da suke ciki Allah ka sanya musu dauki da kariya daga gare ka akwai wani wanda aka dauke shi yau a zakirai muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka kubutar da shi Allah ka kwato shi daga hannun azzalimai Allah muna roƙonka ka kasance tare da shi Allah ka sanya masa mataimaki daga gare ka ka sanya masa majibincin al'amari daga gare ka akwai ɗaya daga cikin ƴan uwanmu da yake fuskantar jarabawa yake fuskantar jarabawar ƙarin makami a wajen aikin sa na likitanci muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka bashi nasara ka sanya kuma abin da zai samu na ƙarin matsayi din ya zama to taimako ne gare shi wajen da'arka Allah muna roƙonka ka yalwata alkhairi a cikin wannan al'umma Allah ka yayi tsanani da ake ciki halin rashin aiki da ake fuskanta muna roƙonka Allah ka kawo mafita musamman magina da suke fuskantar halin rashin aiki da halin rashin sana'a saboda waɗansu abubuwa da suka faru a wannan gari namu muna roƙonka Allah ka yaye shi Allah ka yaye shi Allah ka kawo mafita daga gare su Allah ka kawo alkhairai a cikin wannan al'umma tamu Allah ka sanya wannan gari ya zamanto amintacce mai alkhairi da sauran garuruwan musulmi Allah ka inganta tattalin arziki a wannan ƙasa tamu Allah jagororin siyasa na wannan al'umma muna roƙonka Allah ka shiryar da su ƙudurin dokar haraji da aka fitar da gyare-gyaren kafin fito ga baki ɗaya muna roƙon Allah ka inganta shi Allah ka sanya shi ya zamanto domin maslahar al'umma abinda ke cikin sa na cutar da al'umma Allah ka cire shi abinda ke cikin sa kuma na alkhairi ga wannan al'umma Allah ka tabbatar da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.